الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wanda dangi ne go mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 18 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 1437 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 29 ga watan 1 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Sheikhul Imam Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata shine mutum ne yake da kilishi mai hutuna hutunan halittun da suke da rai kamar hutunan tsuntsaye ko irin zaki ko giwa ko damusa da sauransu yaya ya kamata yi da shi sayar da shi ya kamata yi ko yaya ya kamata yi baya halatta ka sayar da shi iya abin da zaka yi kokari zaka yi ka kucincina shi in ya so a cika wani abu ya zamanto ana zama a kan shi ya zamanto in ma amfani da shi za a yi don haka duk abin da shari'a ta haramta to baya halatta ka sayar ma wani domin ya yi amfani da shi an gane ku abin da shari'a ta haramtar da shi to baya halatta musulmi ya sayar da shi kamar yadda za mu gani a darasin mu na yau kamar yadda dalili akan haka Aisha Allah ya kara mata yadda ta kafa kilishi mai hutuna a dakinta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya dawo gida ya ga wannan kilishi manzo Allah sai ya taka burki yake shiga daki ya gama fuska ya bata rai Aisha ta ringa tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala manzo Allah ya tace menene laifina ya rasulullah Manzo Allah ya ce abinda nake so ki sani ya Aisha masu wannan hutuna a ranar kiyama za a kallafa musu cewa su busa ma waɗannan hutuna rai alhali kuma ba za su iya ba a wata riwaya manzo Allah ya ce masu irin wannan hutuna su suka fi kowa tsananin azaba a ranar kiyama a lokacin nan Aisha Allah ya karama ta yadda ta husgo wannan kilishi aka yi kucin-kucin da shi aka cusa shi a cikin wani bahu aka yi hulo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana zama a kan shi kaga inda sayar da shi yana halatta cha zai yi to ai ba laifi ana iya sayar da shi amma anan sai aka ciccira shi aka yi kucin-kucin aka cika wani bahu aka yi hulo da shi ake zama a kan shi dan haka duk abin da shari'a ta haramta yin amfani da shi to sayar da shi haramu ne baya halatta kamar yadda zamu gani insha Allah a darasin mu na yau na'am
amma da hadisin da manzo Allah yake cewa yaga da jinwa ta sai dauka shi ce da kuma yana nuna halaccin kaga abinci a ƙasa ka samu kayan
abinci dukiya ne. Idan an ga abinci a zube a ƙasa baya halatta a ringa taka shi ana wulakanta shi. Abinda za a yi sai a ɗauki. In har kai kana kyama ba za ka ci ba sai a ba wanda zai iya ci in ma ɗan adam ko dabba. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa idan muna cin abinci loma ta kuce ta fadi ƙasa, manzon Allah ya ce mu ɗauka mu karkaɗe wannan abu da yake tare da shi na ƙasa da sauransu, sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wuce. Wato abinda ake nihi da tsara mata a gida, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa wa ƙarni fi buyutikunna wala tabarrujina tabarrujir jahiliyyatil ula, iya abinda ake bukata ga mace mumina ta lazinci zama a gida. Amma in fita ta kama ba laifi bane mace ta fita, amma in za ta fita ta fita da tufafi wanda shari'a ta shar'anta, tare da cewa ta rufe dukkan sasannin jikinta gaba daya illa abinda shari'a ta halitta mata bayyanarwa, kamar fuska, kamar tafukan hannu. An gane ku? Amma maganar cewa a tsara mace a gida kwata-kwata ba ta fita, wannan sabanin karantarwar addini ce, kamar yadda wasu suke faɗa wai cewa fitar mace uku ne a duniya, wai fita ta farko fitowarta daga cikin mahaifiyarta, ta biyu shine kasancewar in za a kai ta gidan mijinta, wai fita ta uku daga gidan mijinta in za a kai ta kabari. Wannan kwata-kwata baya da asali a shari'a. An gane ku? Kinan shari'a bata haramta ma mace ta fita, amma in za ta fita ta fita da tufafi wanda shari'a ta shar'anta, kuma tare da dokokin yadda musulunci ya tsara mata. Amma kuma ba a buƙatar mace ya zamanto tana yawan fita, domin abinda ake bukata ta lazinci gida. Don haka amma bulaguro shine dole sai da muharrami, kamar yadda na cikin tambayar taka, bulaguro in ya kama bulaguro ne dole sai da muharrami ko kuma mijinta, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi sahihi ya tabbatar da cewa baya halatta ga duk matar da ta yi imani da Allah da ranar kiyama ta yi bulaguro. A wata riwaya bulaguro na yini da dare, a wata riwaya bulaguro na kwana biyu, a wata riwaya bulaguro na kwana uku, a wata riwaya manzon Allah ya yi idlakin bulaguro ko ma kankantarsa, manzon Allah ya ce sai da muharrami ko kuma mijinta. Na'am. Kamar ni? To ai bayani ya kare, tunda an ce baya halatta mace ta yi bulaguro sai da muharrami. Yanayin dai bulaguro ne a al'adance duk tafiyar da za a kiraye ta bulaguro baya halatta mace mumina ta yi, dole sai da muharramin ta ko mijinta. Muharrami shine ɗanta wanda yake mai hankali ko wanda ko kananta ko babanta ko wan babanta ko kanan babanta, a takaice dai wanda dai haramun kinsa ne ya aure ta. A darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin kitabul buyu, mun tsaya ƙarshen babi na 109 wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin sayar da bawa. Shin sayar da bawa ya halatta ko bai halatta ba? Shine anan malam ya zo mana da hadisi na Abu Sa'id Al-Khudri, Allah ya kara masa yadda, ke cewa wato kamar yadda yake ba almajirinsa kenan Ibn Muhayris labarin cewa bainama huwa jalisun inda nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, wato yayin da Abu Sa'id Allah ya kara masa yadda na zaune a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, qala ya rasulullah, yace ya manzon Allah, inna nusibu sabiyan fa nuhibbu al-azman fa kayfa tara fi al-azm, yace ya manzon Allah, lalle so da yawa mukan samu ribatattun bayi, an gane ko lafazin as-sabyu wato shine bayi waɗanda aka ribato shine yace inna nusibu sabya yace ya rasulullahi mukan samu ribatattun bayi fa nuhibbu al-athman yace kuma muna kaunar mu karbu kudaden su ma'ana mu sayar da su mu karbu kudin fa kaifa tarafil azli amma tare da haka kafin mu sayar da su mukan kusance su an gane ko kuyangi ne to kafin su sayar da su sukan kusance su ta hanyar saduwa kuma tare da haka suna so su sayar da waɗannan bayi su karɓi kuɗin suka ce ya rasulullahi fa kaifa tarafil azl yaya kake gani game da yin azalo shin ya halatta mu ci gaba da yi ko kuma bai halatta ba kalima ta al-azl kamar yanda bayani ya gabata shine lokacin da mutum yake saduwa da iyalinsa idan zai zubar da ruwa sai ya fitar da gabansa waje sannan ya zubar da wannan ruwa a waje to shine anan suke tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaya yin haka ya halatta me yasa saboda kasancewar in ana saduwa da ita kenan in ta dau ciki kenan kudin ta zai rage baiwar da ta haifafa da wadda bata aihu ba kudin su ba dai bane ba to shine sai suke tambayar sa fa kaifa tarafil azl ya rasulullahi yaya kake gani game da azalo da muke ya halatta mu ci gaba da yi ko bai halatta ba mu daina daga yau fa qala sai manzon Allah yace da su awa innakum taf'aluna zalik manzon Allah yace yanzu haka kuke yi ma'ana azalo kuke yi sai yace la alaikum alla taf'alu zalik manzon Allah yace ba komai akan ku na cutarwa alla taf'alu zalikum ma'ana in ma har ba ku yi azalan ba ma'ana rashin yin azalan ba zai cutar da ku ba me yasa yace fa inna halaysat nasamatun kataba Allahu an takhruja illa hiya khariya manzo Allah yace domin ku san da cewa babu wata rai wanda Ubangiji subhanahu wata'ala ya hukunta ya kaddara za ta fito doran kasa manzo Allah yace sai ta fito duk dan da an gane ku Allah ya kaddara cewa zai zo duniya to duk hanyoyin da aka bi domin a hana daukan ciki to wannan baya hana daukan cikin Ubangiji subhanahu wata'ala sai ya zartar da hukunci shi dan haka su da yawa zaka ga waɗanda suke daukan matakai na hana daukan ciki amma duk matakan da aka dauka sun yi amfani me yasa saboda kasancewar duk wani abu wanda yake sababi to bai isa ba yi tasiri sai da izinin Allah kaga shi yanzu yin azalo sababi ne wanda yake na hana daukan ciki idan mutum yana saduwa da iyalinsa lokacin da zai zubar da mani ya fitar da gabansa waje ya zubar da shi sababi ne na hana daukan ciki to amma bai isa ba ya hana daukan ciki in Allah ya kaddara dan haka wani sahabi ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulullahi ina da baiwa wannan baiwa tawa ina kusantarta amma fa ina kyamar ta dau ciki dan haka idan zan zubar da ruwa na kan fitar da gabana ni zubar da shi a waje manzo Allah ya ce masa je kaka ci gaba da yi amma fa ka tabbata cewa in Allah ya kaddara daukan ciki dole ne sai ta dauka azalan ka bai isa ba ya hana yaje ya ci gaba da yi bayan wani lokaci ya dawo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi abinda nazo na fada maka fa ya faru wannan baiwa ta dau ciki to dan haka wannan al'amari ne wanda yake na Ubangiji subhanahu wata'ala duk wani abu wanda yake sababi to bai isa ba yayi tasiri sai da izinin Allah iya abinda shari'a ta shar'anta mana shine kama sababi in Allah ya ga damar wannan sababi yayi amfani yayi in bai ga dama ba kuma bai wannan ba dan haka shi yin azalo wannan abu ne wanda Allah ya halitta mana yin shi halaka ne illa kasancewar akwai dalilai da suke nuna cewa in babu wani sababi mutum ya ringa yin shi wannan abin kyama ne a shari'a domin Jabir ibn Abdullah wato ya kafa hujja da cewa wato ya kafa hujja da hadisin da yake cewa mun kasance Abu Sa'id al-Khudri yake cewa mun kasance muna yin azado yace alhali alqur'ani yana sauka yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai hade mu ba kinan inda a ce yin azalo haramun ne da ubangiji subhanahu wata'ala ba zai kyale mu'mine sai ya turo sakon da ke nuna haramcin haka in da sababi kenan yin shi halaka ne kamar misali mace tana rinsa dare warware ba wani yakan biyo baya wanda ya gabata ya galabaita to anan yin azalo ya halatta babu wani laifi amma haka kawai babu wani sababi ya zamanto mutum ya ringa yin azalo wannan abin kyama ne a shari'a illa kasancewar ba laifi bane amma dai ana kyamar yin haka kamar yadda dalilai sun wuce a lissafa haka abin da yake matsayin azalo kamar misali ƙwayoyin magani waɗanda aka tabbatar da cewa babu illa ga mace to wannan su ma ba laifi akan iya amfani da su illa kasancewar babu amincewa game da ƙwayukan maganin da makiyanmu suke turo da shi nan su ne turawa saboda wannan galibi mata da suke shan irin wannan magani duk matar da take sha takan samu illa abu ne wanda yake sananne abu ne tabbatacce kuma an samu shuhada wa ayin sun tabbatar da haka waɗanda suke likitoci kwararru to wai shine dan uwa yake cewa wai idan diya ce mutun yayi azalo ranta ba zai bace ba wasu malamai sun tafi akan cewa in diya kake aure da ita baya dacewa kai azalo sai da izininta da yardarta me yasa saboda ita ma tana da haƙƙin ta gamsu game da shahawa an gane ko amma in baiwa ce suka ce ba laifi bane ba kamar yanda hadisin wannan yana magana akan baiwa shine dan uwa yake tambaya idan diya ce ba idan diya ce wasu malamai sun tafi akan cewa dole sai da izininta saboda ita ma tana da wannan haƙƙi na saduwa yanda kake son ka biya buƙatar ka ita ma ta biya tata a takaice kenan in su irin waɗannan ƙwayoyin magani an tabbatar da cewa akwai cutarwa da suke ma mace wani lokaci sukan kai wato su rikita al'adar mace sannan yana daga cikin illoli duk matar da ta saba shan waɗannan ƙwayoyi akwai lokacin da zai kai kwata-kwata daga ta ɗauki ciki zai zube don haka in an samu magunguna amintattu wanda ya fito daga hannun amintattu musulmi to wannan ba laifi bane akan iya amfani da shi game da dan dakatar da ɗaukan ciki domin wani lokaci ƙayyadadde in ya kasance kenan shi ma sai in mace tana rinsa amma in ba ta yi baya halatta amma akwai wasu abubuwa da mata suke yi wanda kwata-kwata wannan bai dace ba shirka ne da ubangiji subhanahu wata'ala kamar matar da za ta kawo wani kiri wai ta daura da sunan cewa wai ya hana daukan ciki bin waɗannan hanyoyi haramun ne kwata-kwata baya halatta saboda ka ɗauki wani abu ka maida shi sababi wanda Allah subhanahu wata'ala bai maida shi sababi manzon shi sallallahu alaihi wasallama bai maida shi sababi ba a takaice dai shi hadisin kamar yadda bayani ya gabata yana nuna halaccin sayar da bayi domin shi anan ya faɗa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace mukan samu ribatattun bayi muna so mu karɓi kuɗin su amma fa muna kusantar su da saduwa ya rasulullahi yaya ka gani game da azalo da muke anan inda sayar da bayi baya halatta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai tsaye da ya taka musu birki a faɗar su da yace wato inna nusibu sabiyan sai yace wani hibbul asma wato muna so mu karɓi kuɗin su yau zamu tashi babi na gaba qala abu abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari rahimahullah babu bai'il mudabbar qala haddathana ibn numayr qala haddathana waqi' wa ibn al-jarrah ar-ra'asi al-kufi عن إسماعيل هو ابن أبي خالد عن سلمة بن كهيل عن عطاء هو ابن أبي رباح عن جابر هو ابن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر قال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن عمرو هو ابن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح أنه قال حدث ابن شهاب أن عبيد الله أخبره أن زيد بن خالد وأبا هريرة رضي الله عنهما أخبراه أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن لعمة تزني ولم تحصن قال اجلدوها ثم انزنت فجلدوها ثم بيعوها بعد الثالثة أو الرابعة قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال أخبرني الليث هو بن سعد الفهمي المصري عن سعيد أنا أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها لحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها لحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبئها ولو بحبل من شعر الإمام البخاري الله يجزيه أنسى كفدا وأنم بابني وأنك بياني كما دع بندي زورا من زم الله صلى الله عليه وسلم نحكنتم سير دباوا وأن أكما سبيكم بايا لفظن المدبر اسم مفعول أنشروش لغا التدبير إذا أكاشي التدبير واتوشيني بيكم بايا Me ake nihi da baikon baya kamar yanda mai gida zai faɗa ga bawansa ya ce masa anta hurrun an duburin minni bayan mutuwata kai dai ɗani wannan bawa da mai gida ya furta masa wannan kalima cewa anta hurrun an duburin minni kai ɗani bayan mutuwata wannan bawa daga ran nan kawai iya abinda zai yi jiran mutuwar mai gidansa da zaran mai gidansa ya mutu to ya zama da to irin wani babi ya gabata cewa sayar da bayi sayar da bawa halak ne to irin bawan da aka masa wannan kalima cewa anta hurrun an duburin minni shin ya halatta a sayar da shi ko bai halatta ba domin shi ma bawa ne illa kasancewar an allaka ƴancinsa wato shine da mutuwar mai gidansa domin mai gidansa ya ce in dai bayan mutuwa ta kai dani to ya halatta a sayar da shi ko bai halatta ba shine anan malam kenan yayi babi na musamman wanda ke bayani game da hukuncin sayar da bawan da aka masa baikon baya shine anan yazo mana da hadisin Jabir ibn Abdullah Allah ya kara masa yadda ke cewa ba annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam al-mudabbar yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sayar da wato bawan da aka masa baikon baya mai gidansa ya ce masa inna mutu kai dani wannan bawa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sayar da shi kamar yanda yake cikin sahihu muslim da sunani abi daud da sunani nasa'i ta hanyar wato ayyub ibn abi tamima as-siktiyani daga abu zubair al-makki daga jabir ibn abdullah wani mutum ne daga cikin mutanen madina ana kiran shi abu madhkur ya shahara da wannan kinaya abu madhkur to yana da bawa wanda ake ce masa yaqub sai ya fada ga wannan bawan nasa yace kai dani bayan mutuwata me za a yi shi wannan abu madhkur wato sai ya talauci ya zaba baya da komai na dukiya a wata riwaya har ma ya zamanto akwai bashin jama'a akan shi shi kuma iya abin da yake da shi na dukiya kawai wannan bawa daya daya kuma ya fada ga bawan nasa cewa inna mutu kai dani a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yasa aka zo masa da wannan bawa manzon Allah yayi wantaran shi a cikin jama'a yace wa zai sayi wannan bawa wani yace ya saya kaza wani yace ya saya kaza bazan Allah sallallahu alaihi wa sallama yasir ma nu'aym ibnu abdillah annaham Allah ya kara masa yadda bazan Allah ya sayar masa wannan bawa dirhami 800 dirhami 800 bazan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sayar da wannan bawa a wata riwaya da bazan Allah ya karbi kudin bazan Allah sai ya ce masa je ka kabiya bashin da yake kanka saura kuma kai iya bukatunka a takeice wannan hadisi yana nuna mana halaccin sayar da bawon da aka masa bai kon baya koda an masa wannan kalima to ya halatta a sayar da shi kinan akan fatawar malamai da suka tafi akan cewa shi wato yi ma bawa at-tadbir cewa inna mutu kai dane abu ne wanda yake ya halatta kinan suka ce aqdun jaiz ne walaysa aqdan jaziman ba laziman ba tilas bane ba inda a ce aqdul lazim ne to in kace ma bawanka inna mutu kai dane to baya halatta wannan bawa kai kyauta da shi ko ka sayar da shi ko kai sadaka da shi fata fata baya halatta an gane ku inda a ce kenan aqdul lazim ne to dan haka anan da yake abu ne wanda yake ya halatta ne ka fada ma bawanka kenan ba abu bane ba na tilas dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wantaran wannan bawa manzon Allah ya sayar da shi ya dauki kudin ya ba mai shi manzon Allah ya ce ka biya bashin da yake kanka sauran kuma kai bukatunka sannan sai malam ya zo da hadisi na biyu a baban hadisin Amr ibn Dinar ke cewa ya ji Jabir ibn Abdullah Allah ya kara musu yadda na fada cewa ba a hu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan bawa na Abu Mas'ud mai suna ya Abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sayar da shi kuma tare da cewa an masa saki na tadbir kaga waɗannan dalilai ne a bayyane daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke tabbatar da halaccin sayar da irin wannan bawa amma tare da cewa wasu malamai sun tafi akan cewa baya halatta a sayar da shi iya kawai abinda zai yi jiran mutuwar mai gidansa da zaran ya mutu ya zama da kenan ba a sayar da shi ba a kyauta da shi ba a sadaka da shi sannan malam sai ya zo da hadisi na uku a baban shi ne hadisin Zaid ibn Khalid al-Juhani shi da Abu Huraira Allah ya kara musu yadda sun ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yus'alu ani la'amati tazni wa lam tuhsan ana masa tambaya game da baiwa da ta yi zina wa lam tuhsan amma ba aka tangance ta ba me ake nihi katangancewa shine ba a taba aurar da ita ba baiwa ce wadda take budurwa kenan tayi zina aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya yaya ya dace a yi da ita ma'ana take al'ada take nan shine tana zina in a ce tayi ta tuba ne wannan fa lillahi alhamdu babu komai shine amma baiwa ce take zina bata dina ba sannan kuma ita wannan baiwa ba aka tangance ta ba ma'ana ba a aurar da ita ba budurwa ce qala sai manzon Allah yace iji duha manzon Allah yace kubula la ta kuyi mata haddi anan mai gida shari'a ta ba shi damar ya ma bayin shi haddi haddi wanda yake kamar na bulala da sauransu amma in haddi ne wanda yake na kisa wannan dole sai shugaba ko wanda yake wakilin shugaba kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamar yadda yake cikin wata riwaya manzon Allah yace idan baiwa ta yi zina zinarta ta bayyana manzon Allah yace mai gidanta ya bulala ta bulala nawa za a yi mata riza a mata irin yadda ake ma da ya irin yadda ake ma diya iya abinda za a yi rabi za a mata bulala 50 za a mata kamar yadda nasri ne na alqur'ani an gane ko fa idza uhsinna fa in atayna bi fahishatin fa alayhinna nisfu ma 'ala al-muhsanati min al-'adab bawa rabin abin da ke kan da ake masa na ukuba idan ukuba ce wanda take koma bayan mutuwa amma in bawa ne mai aure zina zinar shi ta tabbata to wannan za a jajjefe shi irin yanda ake jajjefe da domin mutuwa ba ta da rabi amma abin da ya shahi bulala to abin da za a yi masa 50 za a masa kamar yadda in dane za a yi masa din to shine ana manzo Allah yace ijliduha ma'ana ku hulalata thumma in zanat manzo Allah yace sannan in ta koma yin zinar bata tuba ba manzo Allah yace fajliduha ku saki hulalata kenan ai mata haddi karo da biyu thumma biquha ba'da salisati aw arabi'a bayan zina karo na uku ko na hudu manzo Allah yace in dai bata dina ba to ku sayar da ita nan ku kwanto ne aka samu daga marwayacin shin in ta koma yin zina karo na uku an bulalata bata tuba bata dena ai jiran ta yi ta hudu in ta yi na hudu bata dena ba sannan a sayar da ita ko kuma bayan na uku in bata dena ba a wannan lokaci dole a sayar da ita to shine a hadisi na gaba wato Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa idza zanat amatu ahadikum manzo Allah yace idan baiwar dayan ku tai zina fata bayyana zinaha manzo Allah yace zinar ta ta bayyana fali yajili da hal hadda wato shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke fada cewa idza zanat amatu ahadikum fatabayyana zinaha manzo Allah yace idan baiwar dayan ku tai zina zinar ta ta bayyana ta fito fili yaya zina take bayyana shine a samu shaidu guda hudu su bada shaida a fuska daya su tabbatar da cewa tayi zina an gane kuma manzo Allah yace fali yajlid hal hadda manzo Allah yace ya bulalata a matsayin haddi ma'ana hukuma ce ta musamman wadda Ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta wala yusarrib alaiha manzo Allah yace kada wato yayi mata rarauka me ake nihi rarauka kar yayi mata Allah wadai ya fada mata bakakin maganganu domin wannan yakan iya kare ingiza ta akan ci gaba da yin wannan zina amma iya abinda Allah ya shar'anta na hukuma shine haddi wannan ya zama wajibi dole ai mata kenan in ma a samu shaidu ko kuma ya zama to ciki ya bayyana sannan sai yace thumma in zanat manzo Allah yace sannan in ta koma yin zina karo na biyu manzo Allah yace fali yajlid hal hadda manzo Allah yace ya bulalata a matsayin haddi ne wanda Ubangiji ya shar'anta wala yusarrib alaiha amma kada ya aibanta ta ma'ana yayi mata zargi thumma in zanat thalitha manzo Allah yace sannan in ta koma yin zina karo na uku fata bayyana zinaha manzo Allah yace zinar ta ta bayyana fali yabiha walau bihabli min sha'r manzo Allah yace ya sayar da ita koda igiya ce ta gashi aka bashi manzo Allah yace ya bata ya wannan ya bayar da ita anan abinda muke so mu gane in tayi zina karo na uku manzo Allah yace bayan an bulalata kenan an mata haddi to kada ya ci gaba da rike ta yayi kokari ya rabu da ita ta riga ta zama musiba me yasa saboda wannan zina ta zame mata dabi'a ta zame mata al'ada tayi na farko an mata haddi bata dena ba tayi karo na biyu an mata haddi bata dena ba tayi na uku an mata haddi bata dena ba kenan wannan abin ya riga ya zame mata dabi'a ya zame mata al'ada kenan duk wani abu wanda yake na uzuri an bata to dan haka ci gaba da rike ta wannan bala'i ne kinan yaya za a yi anan sai ka yi kokarin rabuwa da ita ta yin farko in aka maka komai ne ne za a baka manzo Allah yace ka rabu da ita shine anan yace koda igiya ce ta gashi domin in aka ci a wannan gashi irin na raƙumi isga a wancan lokaci akan tuka igiya da shi to manzo Allah yace fali yabiha wato ya sayar da ita walau bi hamlin min sha'r koda igiya ce ta gashi za a bashi manzo Allah yace ya dangane ya karba ya bada ta to amma shi wanda zaka sayar masa sai ka bayyana masa illar ta sa zaka sayar da wannan baiwa in ya iya saya da halinta ya saya in ya saya shi ma a matsayin shi na mumini in tayi daya tayi biyu tayi na uku bata dena ba bayan an zartar mata da haddi to shi ma yayi kokarin ya rabu da ita me yiwa in an sayar da ita takan iya tuba zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala a takaice wannan hadisi malam ya zo da shi wanda hadisin adunkule yana nuna halaccin sayar da bawa kenan tunda bawa shari'a ta haddata sayar da shi, to bawan da aka masa saki na tadbir shi ma bawa ne, wannan ya halatta a sayar da shi. Bawan da shari'a kadai ta haramta sayar da shi shine kamar ummul walad, ma'ana sadaka, ita kadai ce baya halatta mutum ya sayar da ita, baya halatta ya yi kyauta da ita, baya halatta ya yi sadaka da ita. Me ake kira da ummul walad? Mutum ne yake da baiwa, yana kusantar wannan baiwa tashi ta hanyar saduwa, wannan baiwa sai ta dau ciki, to wannan ciki ko da barin shi ta yi ta zama sadaka, iya abinda take jira mutuwar mai gidanta da zaran ya mutu ta zama iya. Dan haka ita wannan baya halatta ka sayar da ita, baya halatta ka yi kyauta da ita, baya halatta ka yi sadaka da ita. Iya abu daya ne zaka iya yi da ita, kawai ka ce ka yantar da ita, ko ka ce ka yantar da ita daga ran nan ta yantu, ko kuma ka barta haka nan a matsayin baiwar ka take, amma da zaran ka mutu ta zama da ta zama diya. To kenan ummul walad ita kadai ce shari'a ta haramta sayar da ita, amma bawa wanda yake mudabbar, to wannan a matsayin bawa yake, ya halatta mutum ya sayar da shi. Sai bawa shi kuma al-mukatab, wanda aka dora masa fansa, wanda mai gidansa misali zai ce masa je ka hado mun miliyan guda a cikin shekara guda, ko kuma nan da shekara uku ko shekara biyar, idan ka hado mun wannan miliyan guda ka zama da. Aka sanya hannu aka rubuta takarda. To wannan bawa shi ma da aka dora masa fansa ba a sayar da shi sai in ya kasa, iya lokacin da ka kayyade masa nan da zuwa shekara biyar ka hado mun miliyan guda, in shekara biyar ta cika ya kasa hada wannan miliyan guda, to duk abin da ya kawo ka karba wannan ya zame maka halak. An gane ko? Daidai da dala in ta rage bai cika ba, to yana nan matsayin bawa. Kenan in lokaci ya riga ya cika, iya yanda ka kayyade masa bai hada wannan dukiya ba, to ya zama bawa, kana iya sayar da shi. Amma in dai a cikin lokacin da ka dora masa fansa ne, baya halatta ka sayar da shi. Babun hal yusafaru bil jariyati qabla an yastabri'aha wa lam yara al hasan ba'san an yuqabbilaha aw yubashiraha wa qala ibn umar radiyallahu anhuma idha wuhibat al walidatu allati tuqa wa aw bi'at aw utikat fal yustabra rahimuha bi hayba wa la tustabra al adra wa qala ata لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج وقال الله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم قال حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها وقد قتل زوجها وكانت عروسا فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغنا سد الروحاء حلت فبنى بها ثم صنع حيصا في ندى صغير ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آذن من حولك فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية ثم خرجنا إلى المدينة قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بأباء ثم يجلس عند بئيري فيضع ركبتيه فتبق صفية رجلها على ركبته حتى تركب. وتوانم بابيني واندكي بياني كما دتشيوا هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها شموينا حالتا أيب لا برود كيانغا كابين كبتل دم هايبتا أتبتر دتشيوا ما هايبر تباتا دو جدتا مثالي كيني كيكي دبايوا ka sayar da ita, wanda ya saya ba a garin yake ba, zai tafi da ita wani gari, shin ya halatta ya tafi da ita kai tsaye ba tare da ya barta ta yi jini ba ta wani an tabbatar da cewa mahaifarta babu da? Me yasa malam yayi wannan babu? Saboda bulaguro wato yana ɗaya daga cikin abin da ake zaton, wato shine kusantar juna, ma'ana mai baiwa yana iya kusantar kenan baiwarsa a cikin hali wanda yake na bulaguro. An gane ku? Idan ana cikin tafiya shine anan kenan yace wai shin na halatta ayi bulaguro da baiwa kafin a kufutar da mahaifarta a tabbatar da cewa babu da a cikinta? Shine anan malam sai yazo da athar na Al-Hasan ibn Abi Al-Hasan Al-Basri yace walam yara Al-Hasan ba'san an yuqabbilaha aw yubashiraha. Wato Al-Hasan Al-Basri baya ganin laifin wato mai baiwa idan ya sayi baiwa kafin ta yi istibra. Me ake cini da istibra? Kenan a tabbatar da cewa mahaifarta ta kubuta babu da a ciki. Ta yaya ake gane mahaifa babu da a ciki? Shine idan ta yi al'ada, kamar yadda bayani zai zo. Shine to Al-Hasan Al-Basri yace ba laifi da zarar mutum ya sayi baiwa kai tsaye kafin ta yi istibra'i, ba laifi, yakan iya sumbantar ta, ba laifi kuma yakan iya hada jiki da ita, ma'ana ya ji daɗi, ba laifi bane ba. Wa qala ibn Umar radiyallahu anhuma, Abdullah dan Umar Allah ya yarda da su, yace idza wuhibatil walidatu allati tuqa, idan aka ma mutum kyautar baiwa, baiwar da ake saduwa da ita, ma'ana mutum ne yana da baiwa yana kusantar baiwarsa, sai yace ya maka kyautarta. Aw bi'at, ko kuma aka sayar da ita wannan baiwa da ake kusantar ta. Aw utiqat, ko kuma aka yantar da ita. Ibn Umar ya ce fal yustabra'a rahimuha bihaiba, wato a nemi kubutar da mahaifarta da jinin al'ada guda. Kenan misali idan mutum yana da baiwa yana kusantar baiwarsa, yau sai ya ce ya maka kyautarta, to baya halatta ka kusanci wannan baiwa ta hanyar saduwa sai ta yi jini guda a wajenka. In ma baiwa ce ka saya wanda mai gidanta ya tabbatar maka cewa yana kusantar ta, to baya halatta ka kusanci wannan baiwa ta hanyar saduwa da zaran ka saya sai ka barta ta yi jini guda. Ko kuma baiwa ce aka yantar da ita, idan aka yantar da ita baya halatta ko wani ya ganta yana son ya aure ta, dole sai ta yi jini guda, shine istibra'in ta. Shine yace fal yustabra'a rahimuha bi haida, wato a nemi kubutar da mahaifarta kenan da jinin al'ada guda. Kenan in aka ga ta ƙetare wata jini bai zo ba, to wannan an tabbatar da tana da ciki kenan, sai a yi jira sai ta aihu. Aihuwa shine istibra'in ta. In ka sayi baiwa da ciki baya halatta ka kusance ta sai ta aihu. An gane ku? Domin wannan aihuwar shine aihe cikin, shine istibra'in ta. In ma kyautar ta aka maka ko kuma yantar da ita aka yi, to in tana da ciki dole sai ta haife wannan ciki, shine istibra'in ta. Shine yace fal yustabra rahimuha bi haida, ma'ana a nemi kubutar da mahaifarta kenan da jinin al'ada guda. Ibn Umar sai yace wala tustabra'ul azra, yace ita budurwa ba maganar istibra'i, in dai budurwa ce. Shi Ibn Umar yana ganin cewa budurci yana ɗaya daga cikin abin da ke hana ɗaukan ciki. In an tabbata kenan budurcinta na tare da ita, to baya halatta, wannan ya halatta a kusance ta. Amma tare da cewa malamai suka ce budurci baya hana, misali shi budurci, shi ita shi istibra'i ibada ce mai zaman kanta, ko da budurwa ce baiwar, in dai mai gidanta yana kusantar ta kenan budurcinta bai ɗauke ba, aka maka kyautar ta ko aka siyar maka ko aka yantar da ita, to baya halatta a kusance ta sai ta yi istibra'i. Don haka shari'a ta shar'anta cewa macen da ta yanke kauna game da jinin al'ada, dattijuwa ko yarinya ƙarama wadda bata fara jinin al'ada, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shar'anta cewa ta yi idda. Kaga wadda jinin al'ada ya daina zo mata, wannan maganar ɗaukan ciki ma bata mata su ba. Mace in ba fara jinin al'ada ta yi ba maganar ɗaukan ciki. Don haka Ubangiji ta'ala ya faɗa wallahi ya isna minal wahidi min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahid. To macen da ta daina jinin al'ada saboda dattijantaka, da wadda bata fara ba saboda yarinta, Ubangiji ta'ala ya ce in aka sake su su lissafa wata uku shine iddas. Kaga inda a ce kenan dan kada hana daukar wannan misali illa ta daukar ciki shi yake sa ita kadai ce take sanyawa a istibra'i. To da wanda jinin al'ada ya yanke mata to da ba maganar idda akan ta ko wanda bata fara ba. Kenan dan haka nan da yace wala tustabra'u yake cewa wala tustabra'ul azra yace budurwa ita ba a istibra'in ta. Kenan in an tabbata budurcin ta na tare da ita ko da yau ka saye ta kana iya kusantar ta. To game da wannan fatawa tashi akwai ta cewa dan haka malamai suka ce karkashin yin istibra'i ibada ce. Kenan ko da budurcin ta yana nan baya halatta a kusance ta sai ta yi jinin al'ada guda. Wannan jinin al'ada guda shine istibra'in ta kenan. وقال عطاء عطاء ابن ابي رباح يكي تشوا لا باس ان يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج ادا يكي تشوا با لافي متين يا كسانشي باي وسا ودا تكي مي تشكي ما دون الفرج اما بان دغا بان تكي نان بان دا سادوا كا ساي باي وا دا تشكي يا حالتا كا حدا جيكي دا ايتا كسنبانشي تا كا جي دادي دا ايتا اما بان دا سادوا بايا حالتا sai ta haife wannan ciki domin haife cikin shine istibra'in ta kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa wa ulatul ahmali ajaluhunna an yab'ana hamlahu domin istibra'i ma idda ne idda kuma ta mace mai ciki shine haife ciki shine yace la ba'asa an yusiba min jariyati la hamil ma duna farj yace ba laifi mutun yakan iya wato jin dadi da baiwarsa ne ciki ma dunar farji abinda yake ba gabanta ba kenan sauran jikinta mutum yakan iya jin daɗi. Sai ya ce wa qala Allahu ta'ala ubangiji ta'ala ya faɗa illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum ubangiji ta'ala ya ce illa ala azwajihim sidi ga matansu aw ma malakat aymanuhum ko abinda damarsu ta mallaka fa innahum ghayru malumin. Ubangiji ta'ala ya ce su ba abin zargi ba ne dan ka je ma matarka ka ji daɗi da ita ko bai warka to wannan baka zo da abin zargi ba. Dan haka kenan jin daɗi Ubangiji subhanahu wata'ala ya halitta a wannan aya kenan game da baiwa. Baiwa in tana da ciki kenan mutum yakan iya jin daɗi da sauran gangan jikinta amma saduwa baya halitta sai ta yi istibra'i. Menene istibra'in ta shine haife ciki. Sannan malam sai ya shigo da hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama Khaybar yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya isa birnin Khaybar wannan kwa a shekara ta 7 ne da hijirarsa. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kai dauki zuwa Khaybar wanda Khaybar gari ne na Yahudawa yan share wuri zauna tsakanin Khaybar da Madina bai wuce ba kilo 70. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kai musu dauki ya zabeye garin. Falamma fataha Allahu alaihi al-hisn a lokacin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya buɗa masa wannan garu na Khaybar. Al-hisn shine garu doguwar katanga da ake a zagaye gari a girka ɗan tsaro a kowace kofa. Kenan wannan gari wanda aka zagaye shi da wannan katanga shine ake kiran katangar ita ce ake kira hisin kenan. Kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake faɗa wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah. Husun jam'i ne na hisin domin gari ne wanda sun zagaye shi da katanga doguwa. To shine lokacin da Allah ya buɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan garu manzon Allah ya shiga tsakin garin. Manzon Allah ya ci su da yaki. Zukira lahu jamalu safiya bintu huyay ibn akhtab sai aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama labari game da kyawun halitta na wata mata ita ce safiya bintu huyay wanda ita safiya bintu huyay mahaifinta wato shine shugaba a cikin waɗannan yahudawa na Khaybar. Wa qad qutila zawjuha kuma mijinta a ran da aka yi yakin Khaybar a ran nan aka kashe shi. Wa kanat arusan a lokacin nan tana amarya aka kashe mijinta a yakin Khaybar kuma aka kashe mahaifinta kuma aka kashe dan uwanta gaba ɗayan su. Aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labari game da kyawun halitta da Allah subhanahu wa ta'ala ya mata cewa mace ce kyakkyawa. a lokacin nan bayan an raba ganima ta yaki kuma ta fada cikin raban dihiya ita Safiya mi za a yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya lallashi dihiya Ibn Khalifa al-Kalbi manzon Allah ya canza masa ya bashi bayi guda bakwai ya karbi Safiya shine yace fasdafa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama li nafsi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zabi daga karan kansa cewa tashi ce kenan bayan ta fada cikin wancan raban ɗaya daga cikin mabiyansa manzon Allah ya lallashe shi manzon Allah ya bashi bayi guda bakwai manzon Allah ya karbe ta ita kadai ita Safiya tana daga cikin jikokin Harun alaihi salam kamar yadda kuma tana daga cikin jikokin Ishaq dan Ibrahim dan haka wata rana da Hafsa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta gura mata ta fada mata wata bakar magana ta ce mata ibnatu yahudi diyar ba yahudi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kanshi yazo ya lakanta ma ita Safiya amsar da za ta ba Hafsa ki ce mata ke fa babanki annabi ne domin ke jikar Ishaq ce sannan dan uwan mahaifinki annabi ne shine Isma'il sannan kuma kina karkashin annabi wani alfahari ya wuce wannan in ma akwai abin da za a yi alfahari wani abu ne wanda za a yi alfahari wanda ya kai matsayin haka babanki annabi amminki dan uwan mahaifinki annabi kuma kina aure da annabi kuma in ka dauka kamar yadda malamai suka faɗa tana daga cikin jikokin Harun alaihi salam kaga Harun alaihi salam annabi ne amminta annabi ne shine annabi Musa kuma gaya tana aure da fiyayyen halitta shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah ya tarar da ita Hafsa ya ce masa ki ji tsoron Allah game da irin wannan magana kuma haka Zainab bintu Jahsh wata rana ita ma da ta faɗa mata wannan bakar magana ta ce mata diyar bai yahudi sai da manzon Allah ya kaudace ma Zainab wata uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mata fushi ya kaudace mata sannan ran da aka dauke mata wannan takunkumi ita Zainab ta dauki wata baiwa ta yi kyauta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan jin dadin takunkumin da aka dauke mata na kaudacewar da aka mata to dan haka da aka bashi labari game da Safiya cewa mace ce ce wadda take kyakkyawa kuma diyar shugaba ce ga matsayinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ta fada a cikin raban dihiya manzon Allah ya lallashe shi ya bashi bayi guda bakwai manzon Allah ya karbe ta fa kharaja biha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita da ita kuma manzon Allah da ya karbe ta kai tsaye manzon Allah ya yantar da ita yace ya maida ta diya kuma wannan yantarwar da manzon Allah ya mata yace to wannan yantarwa da namiki shine sadakinki a lokacin nan hatta balagna saddur rauha wato a lokacin da muka isa saddur rauha wani wuri ne hallat babana biha wato a lokacin nan sai ta tsarkaka game da jinin al'ada shine ma'anar hallat ay tahurat ta samu tsarki game da jinin al'ada fabana biha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga daki da ita thumma sana'a haisan fi nida'in sagir wanda kafin a zo wannan saddar rauha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi ya kusance ta sai take sannan lokacin da aka iso saddar rauha ta samu tsarki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi ya kusance ta sai ta bashi hadin kai sai ya tambaye ta a bayan ya sa kika kibanin hadin kai ta ce ya rasulullahi ina ji maka tsoron sharrin yahudu domin ba mu yi nisa da su ba a lokacin da aka iso inda an nisance su a lokacin na martaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadin kai wanda wannan yana ɗaya daga cikin abinda ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kaunarta kuma yake girmama ta saboda a ran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya amshe ta ta fado cikin raban shi kai tsaye manzon Allah ya nemi ta musulunta kuma ta musulunta kai tsaye ta musulunta kuma sannan bayan haka manzon Allah ya bata zabi in ma ta zaba a yanta ta a yantar da ita ta koma wajen danginta ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta ta zabi cewa ita abin da take bukata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta da ya yantar da ita sai ya maida ta a matsayin cewa matar shi ce kenan wannan yantarwa manzon Allah ya maida a matsayin sadaki to shine Allah sai ke cewa sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya shirye wani abinci shine ake kiran shi haiz wanda garin alkama ne ake dama shi da ake dama shi da dabino da man shanu an gane ko a cibra shi ya zama kamar dawo wanda har yau larabawa suna yin shi shine ake kiran shi haiz kenan dabino ake dakewa da ciku sai a dame garin alkama sannan kuma da man shanu idan mutum ya tafi kamar misali irin Saudiya da sauransu masallacin harami na Makka ko na Madina in lokacin bude baki yayi akan sufura leda da ake dora da biyu sukan kawo irin wannan abu su aje shi shine ake kiran shi haiz a lokacin nan sai yake cewa ana sai yake cewa thumma sana'a haizan fi nida'in sagirin a wani dan mashinfudi wanda yake kankana idan aka ce niqa jam'i ne na niqa ma'ana es sufura kenan kamar misali fata ce jemammiya wanda ake dan shinfuda ta sai a dora abinci akai aka aza sun maqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan manzon Allah sai ya ce masa azin man haula duk wanda yake kusa da kai ana suje kaka sanar da shi cewa yazo gayyato mun shi ana walima fa kana tilka walimata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala safiya wannan abinci da aka shirya shine walima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga auren safiya din wannan yana nuna mana walima koda baka da abin da zaka yanka bakin abin da Allah ya hore maka da shi zaka yi walima in kana da halin yanka ka yanka abin da wannan dabba in baka da halin yanka bakin abin da Allah ya hore da shi za a yi yace sun makarajina ila almadina sannan sai muka fita daga nan zuwa birnin Madina qala sai yace fara'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yuhawwi laha wara'ahu bi aba'a wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan taro jikinsa ga Safiya bayan sa bi aba'a wato da wata rigar shi a baya thumma yajlisu inda ba'irihi sannan manzon Allah sai ya zauna a wurin raƙuminsa fa yarba'u rukbatayhi manzon Allah sai ya kafa gwiwoyinsa haka an gane ku sai ya zauna a kusan raƙumin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya dan baza a bayan shi me yasa yake haka domin ya kare Safiya sai ya kafa gwiwoyinsa fa taba'u Safiya rijlaha ala rukbatihi sai ta dora kafarta ta taka gwiwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hatta tarka har akai lokacin da za ta hawa domin ba wata babbar mace bace ba za ta iya hawa da kuma ba amma yaya za a yi ta hawa hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zo ya zauna a kusan rafin sai ya kafa gwiwoyin shi sai ya dan baza a bayan shi kenan bayan haka ita kuma sai ta zo sai ta taka gwiwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta haura kuma kinan yi sai ya juyo bayan shi wajen jama'a kinan ya baza a bayan shi haka kinan wanda yake bayan shi ba zai ga wani yake wakana a gaba ya kawo gwiwoyi ta kuma sai ta taka gwiwar sai ta haura kuma sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam a takaice dai wannan hadisi malam ya zo da shi akan ya nuna mana halaccin yin bulaguro da kuyanga kafin ta yi istibra'i saboda lokacin da aka ribato ta a fagen yaki an raba ganima tana cikin bayi na dihiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karbe ta ya bada bayi bakwai kafin ta yi istibra'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka kamo hanyar Madina a hanya manzo Allah ya yantar da ita da ya yantar da ita ya mai da yantar waje a matsayin sadakin ta sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta kuma kafin a iso gida Madina manzo Allah ya shiga daki da ita kuma kai tsaye walima wannan yana nuna mana ita walima in so samu ne ta kasance bayan mutun ya kusanci kenan iyadansa in kai aure sai ka kusanci matar sannan ya dace ayi walima tare da cewa malamai sun tafi akan halaccin yin walima kafin mutum ya kusanci iyali nan insha Allah za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك